Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Afar rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Ba sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasihu Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin na wannan hantsi na ranar Talata 15 ga watan Mayu shekara 2018. Bayan labaran duniya, za a ji cewa sarkin Sudan Kwantagora Alhaji Sa'idu Namaska ya yi kiran da a sa ido kan duk baki masu shigowa masarautar saboda tsaro. Za kuma aji cewa ana ci gaba da cece kuce kan zaben ƙananan hukumomi a jihar Kaduna.
An yi zaɓe da na'ura mai kwakwalwa, kuma an yi zaɓe lafiya duk jihar Kaduna.
Za mu kai hukumar zaben ƙara kotu. Duk abin da suka aikata za mu bi hanyar da ya dace na shari'a.
Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakub Makeri na tafa da shirin sa na a dawo lafiya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Falastina da dama ne suka rasa rayukansu, kana wasu sama da 2000 suka samu raunuka a rangamar da suka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar zirin Gaza. Yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi ta bore kan bude sabon ofishin jikadancin Amurka a birnin Kudus. Yayin da jami'an Amurka da na Isra'ila suke ta shagulgulan bude sabon ofishin diplomasiyan na Amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba, an yi ta fama da gumurzu. Dakarun Isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga 40,000 ne suka fito, yayin da jami'an kiwon lafiya na Falastinu suka ce an kashe masu zanga-zanga 52 sanadiyar harbin bindiga da amfani da hayaki mai sa hawaye. Wannan rikici shine mafi muni da ya auku a yankin na Gaza tun bayan yakin da aka yi da Isra'ila a shekarar 2014. Yayin bude ofishin jikadancin na Amurka, an nuna shugaba Donald Trump a wani sako na hoton bidiyo inda ya kira birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Kasashen duniya irin su Burtaniya da Faransa da Lebanon da Rasha duk sun yi Allah wade da wannan mataki na Amurka, musamman ma yadda aka rika harbin 'yan Falastinin. Ga dukkan alamu, haɗakar jam'iyyun siyasar da malamin shi'an nan mai yawan sukan Amurka Muqtada al-Sadr ta doshi samun nasara a zaben 'yan jam'iyyar 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a Iraki. Yayin da aka kusan kammala kidarar dukkanin ƙuri'un gamayyar jam'iyyun mai hankoran ganin an samar da sauyi ta al-Sadr na kan gaba da yawan ƙuri'u a yankuna 6, yayin da ƙungiyar da kwamandan mayakan sa kai ta Iraki Hadi al-Amir ke biye da ita, Prime Minister Haider al-Abadi da ke kan mulki wanda kuma yake samun goyon bayan Amurka na biye da abokanan hamayyarsa, inda kuma ya kira ga 'yan ƙasar ta Iraki da su amince da sakamakon zaben da za a fitar. Ɗaruruwan magoya bayan al-Sadr sun yi ta nuna farin ciki a kan titunan birnin Bagdaza yayin da aka bayyana wani kashi na sakamakon zaben da aka yi. Wasu raina kwatanta wannan al'amari a matsayin sabon babi a rayuwar jama'a ƙasar ta Iraki, yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin ƙarshen badakalacin hanci da rashawa da ƙasar ke fama da shi. Sabon fada ya ɓarke a jiya Litinin akan iyakar Myanmar da China, yayin da Amurka da China suka yi kira da a kai zuciya nesa. Wannan sabon rikici ya ɓarke ne a wannan yanki wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 32. An kwashe kusan yinin jiya ana ba ta kashi a ƙauyen da ake kira Homon, kamar da wani ɗan sanda a ofishin yankin Nampaka ya faɗa wa sashin Bama na muryar Amurka. Rikicin ya ɓarke ne da misalin ƙarfe 9 na safe, inda kusan 'yan tawaye 100 zuwa 150 suka shiga ƙauyen na Homon. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jikadancin Amurka da ke Yangon, Ariyeni Manin, ya faɗa wa muryar Amurka cewa sun damu matuƙa lura da yadda aka samu jikkata sanadiyar rikicin wanda aka yi shi tsakanin dakarun ƙungiyar neman 'yanci ta Ta'an National Liberation Army da dakarun gwamnati a ɓangare guda da kuma mayakan sa kai na Miss Township da ke arewacin jihar wato Shan a ƙasar China. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karan farko hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara daukan matakin kawar da wani nau'in abinci da ke haddasa cutar zuciya wace ba a iya yada ta. Babban daraktan hukumar ta Tedros Adhanom Ghebreyesus a jiya Litinin ya bayyana wani shiri na kawar da wani nau'in kitse da ake samu a abincin da ake amfani da shi a duk faɗin duniya nan da shekarar 2023. Shi dai wannan nau'in kitse da ake kira transfat a turance na ƙara yawan maiƙo mara amfani a jikin ɗan adam wanda kuma ke ƙara yiwuwar kamuwa da cutar zuciya. Nau'in kitsen wanda ɗan adam ke haɗa shi ba wai ana samun shi bane a halitta. Man da ake tatsa daga ganyayyaki ana sarrafa shi da sinadarin hydrogen domin a samar da dakakken mai kamar irin na bota da ake shafawa a jikin burodi. Ana yawan amfani da shi ne kuma a yankin Asiya wajen girke-girke. Akan dai samu irin wannan mai a kayan abinci kamar a soyayyen dankalin Turawa, wato chips da abincin da aka gasa ko kuma aka soya. Majalisar Dokokin yankin Catalonia ta zabi sabon shugaban ƴan aware wanda ya yi alƙawarin ganin ya ci gaba da fafutukar ganin yankin ya balle daga ƙasar Spaniya.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jihar Niger, Najeriya, inda masarautar Kwantagora ta kudur aniyar daukar matakin kare yankin daga miyagu da ke shigowa. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Masarautar Kwantagora a jihar Niger, Najeriya ta dauki matakin sanya idanu ga duk wasu baki masu shiga yankin domin tabbatar da tsaro a masarautar. A wani babban taron shekara-shekara da aka gudanar a masarautar, mahalarta taron sun yi tsokaci akan mahimmancin zaman lafiya da neman ilimin boko da kuma na Muhammadiyya, sannan da fadakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa. A cikin jawabin da ya gabatar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska, wanda madawakin Kwantagora Alhaji Aminu madawaki ya wakilta, ya umurci dukkanin hakimai da masu unguwanni na masarautar da su sanya idanu sosai musamman ga 'yan gudun hijira da ke kwarara a yankin a sakamakon tashin hankalin jihar Zamfara da kuma na yankin birnin Gwari da ke cikin jihar Kaduna.
Duba wanda ya zaurinka bakatti shi ba, ta nema shi da kaya tara ka ba, ta sa ɗan banza in a koyi nasin da ƙasanta a raka shi da ƙasanta gaba ɗaya, sannan ta rata wani cin kwanciyar hankali, amma in ba haka ba gaskiya ba kwanciyar hankali.
A nashi gefen tsohon gwamnan jihar Kano Kanal Sani Bello mai ritaya ya yi kira ni da a kaucewa shiga tashin hankali irin na siyasa.
Zamani ya canza, komai sai siyasa, amma don Allah kada a siyasa tashin hankali. Yanzu za a yi a zauna lafiya, saboda in babu zaman lafiya wannan taron namu da muke a nan ba za mu yi shi ba. In babu zaman lafiya ko sallar da kuke komai ma lantarka, in babu zaman sallah ba ka sallah. Kuna ganin abin da ke faruwa su tukuna. Mutane da kuke gani suna yawo da kayan su a ka, suna da gidaje da mata da iyalai irinmu a dacan, amma yanzu bai faru saboda rashin zaman lafiya. Yanzu kowa suna ta yawo suna bara, ana ba su abinci a hannu. Jama'a, mu yi kokari mu zauna lafiya junanmu, kada mu yi tashin hankali, kada wani siyasa ya zo ba mu gan siyasa. Don Allah, don Allah, don Allah, mu zauna lafiya.
Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun bayyana mahimmancin wayar da kan jama'a akan addinin musulunci da kuma neman ilimin boko.
Sunana Muhammad Sani ibn Idris SB, shi ne farko wayar da kai game da mai musulunci ke ciki, saboda musulunci bai bukatun ta'addanci.
Sunana Muhammad Nasir Hamza. Yau idan zaka je Saudiya a yau, in ya kasance baka jin Larabci, baka jin Turanci, zaka zama tamkar kurma. Kaga boko ko banza zaka samu harshe na Turanci wanda zai baka dama na tattaunawa da sauran wasu kasashe na duniya.
Mustafa Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka ne kuma a gaida Mustafa kafin mu ci gaba ga wannan.
عالم نريد أحلى عيون جديدة يزول عالم نريد فضلنا نعيد في رموش فضلنا نعيد في رموش وسرحنا في دنيا بعيدة في أحلى عيون أحلى عيون بنريدة يزول عالم نريدة أحلى عيون بنريدة يزول عالم نريدة فضلنا نعيد في رموشة فضلنا نعيد في رموشة وفرحنا في دنيا بعيدة في أحلى عيون
yanzu kuma da yake an ce taba kidi taba karatu bari mu kada Kaduna garin gwamna inda ake ci gaba da cece kuce game da zaben kananan hukumomi Isa Lawan Ikara gare ka
duk da jinkirin da aka samu na bayyana sakamakon zabe a wasu kananan hukumomi a jihar Kaduna da kuma soke zabukan da aka yi a wasu kananan hukumomi guda biyu gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya ce an dai samu nasara tunda an yi zaben ba tare da an samu wani tashin hankali ba
an yi zabe da na'ura mai kwakwalwa kuma an yi zabe lafiya duk jihar Kaduna ba inda aka ce an taba wani ko an kashe wani akwai magudi da aka samu bayan an gama zabe har yanzu ba a gama fito da sakamakon zabe ba a duk kananan hukumomi ina kira ga al'umman jihar Kaduna su yi hakuri akwai kananan hukumomi guda biyu ko uku wanda kila sai an sake yin zaben
sai dai kuma ganin jinkirin da aka samu da kuma soke zabuka a wasu kananan hukumomi guda biyu ya sa shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Mr. Felix Hassan Hayat ya kira wani taron manema labaru da yace jam'iyyar PDP na da korafe-korafe game da yadda aka gudanar da zaben kananan hukumomin da ya gudana a ranar Asabar a jihar Kaduna
jami'in zabe da ya kamata su bada sakamakon zabe sun bace a wuraren da aka sa su yin aiki an neme su sama da kasa ba a same su ba to yau Allah da ikon sa sai mun fara ji ana bada sakamakon zaboka mu kuma ba riga an ga mamu cewa waɗannan mutane wai an same su ne ko yaya mu muna da rahoto daga mazabu da kuma akwati na kowace karama hukuma sai dai inda ba a yi zabe ba domin mun sani ba a yi zabe a Igabi ba ba a yi zabe a Kudan ba ba a yi zabe a Giwa ba to amma muna ji ana bada sakamakon zabe ana ce APC ta ci zabe na biyu da haka nan an ce an dakatar da zabe a kananan hukumomi guda biyu da Kaura da kuma Jaba mu ku a sanin mu da Kaura da Jaba ba inda akai wani tashin hankali
dama dai kimanin sa'o'i 20 kafin a fara zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna hadakar jam'iyyun adawa ta CNPP ta kira taron manema labaru inda shugaban hadakar jam'iyyun adawan Alhaji Ibrahim Umar Ta'ume Raƙumi yace jam'iyyun ba za su yi zaben ba saboda zargin zure
mun janye ne amma kuma zamu kai hukumar zaben ƙara kotu duk abin da suka aikata zamu bi hanyar da ya dace na shari'a
ba ku ganin zai iya zama ihu bayan hari tunda ba ku shiga zaben ba kuka tafi kotu
ihu bayan hari so na ya za a harkan kotu kace a zama ihu bayan hari
wannan dai shine na farko da aka yi zaben kananan hukumomi da na'urar zamani a jihar Kaduna kuma shine na farko da jam'iyyar adawa ta lashe kujera sama da daya a matakin zabukan kananan hukumomi. Isa Lawli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To haka iki kuma a gaida na Ikara yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba ya ku mai iri ya gabatar man da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mu na a dawo lafiya Baba Yakub Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A jiya talata ne hukumar kiyaye hatsira ta duniya karkashin Majalisar Dinkin Duniya ta kawo karshen bukin mako na wayar da jama'a akan mutuwar da ake samu wurin gudu da mota fiye da kima akan hanyoyin duniya a yankin yammacin Afirka kuma kasashen yankin sun yi irin wannan buki. Inda wakilinmu a jihar Neja Mustafa Nasiru Batsari ya tattauna da ko komanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Neja akan wannan bukin
za a cewa a sanadiyar ita kanta majalisar dinkin duniya ta dauki abun da muhimmanci ta recognizing cewa African countries ya kamata su ma su kula da zirga zirgar da ake akan tituna wanda yake a wancan lokacin a Afirka dai kasan nan ce tamu ta Nigeria kawai tilo take da hukumar da take kula da waɗannan abubuwa din so ita majalisar dinkin duniya a wannan yanayin ta dauki kasan Nigeria kan kasar da ta wuce sa'anninta a abubuwa wanda yake abubuwan da take yana kama da nasu na turawa to daga nan ne nan West African countries suka fara zuwa Nigeria su dubi irin tsare-tsaren da kasan nan ta yi game da zirga-zirga na ababen hawa a titi yanda muke bullo ma matsaloli din da yanda kuma muke warware waɗannan matsaloli din so a bisa wannan yanayin ne aka samu irin kasashe kamar su Ghana suka zo muna nan suka dubi tsare-tsaren da muke ina iya tunawa mataimakin shugaban kasar su ya zo har nan hukumar mu ya dudubi waɗannan zan kuma iya tunawa kamar Australia sun nemi kasar nan ta je ta taimaka musu ta yanda su ma za su rage wannan hadura Ethiopia ma tana da wannan tunanin kai har kasar South Africa akwai lokacin da dole sai sun zo an nuna musu yanda ake waɗannan abubuwa to a bisa wannan ne aka kebe wannan ranar muna cewa za mu dube ta yaya mai ta fa'idar shekaru 10 da kafata to waɗannan shekarun 10 shine muka zauna muka duba tsare-tsaren da ita kungiyar Afrika ta yamma ta yi akan zirga-zirga a shekara 10 shine yau muke bukin shi kuma alhamdulillahi mu kan nan mun fara a kasan nan kuma na tabbatar duk kasashen dake Afrika ta yamma su ma yau suna waɗannan abubuwa
yanzu me za ku yi cikin wannan mako kenan
na farko wannan interview da muke da kai tana ciki mu tattauna da ƴan jarida mu tattauna da dukkan masu hannu akan zirga-zirgan ababen hawa a titi domin mu zauna mu ga wani ci gaba muka samu ina ne muke baya ina ne za mu ƙara hazaka ina ne kuma za mu tabbatar mun fito da wasu abubuwa wanda zai ƙara inganta nagartar ababen hawa a titi da zirga-zirgan su
kaman matsalar mugun gudu wato overspeeding kaman yana ɗaya daga cikin abubuwan da wannan shekara kuka mai da hankali akai menene zaka ce akan wannan
Masha Allah akwai jerin gwano da muka fita muka yi da yara ƴan makaranta da sauran masu hannu a cikin waɗannan sana'a ta zirga-zirga mun ziyarci tashoshi mun ƙara tunasar da su cewa to a shekaru 10 da aka fito da wannan abun nan wannan organization din na Afrika ta yamma an samu nasara nasarar da aka samu an rage hadura kwarai da gaske an rage kuma raunin da ake samu kan hadura kwarai da gaske amma sai muka samu cewa mutuwa ko mace-mace sun zarta kaga hadari ya ragu raunina sun ragu amma mutuwa me ya kawo shi mun tabbatar da cewa gudun ganga gudun wuce kima tukin ganganci da kuma cusa jama'a cikin mota fiye da ka'ida wato shine ake cewa overloading so wa'annan shine muka tattauna da su sannan muka yi musu magana zancen tayoyi ma yana ciki domin abinda muke so ko kasashen Afrika ta yamma take so shine muna son mu ga kafin 2020 mu ga cewa mace-macen da ake samu kan titi ya ragu to idan ko muna son ya ragu dole ne sai direbobi sun kula direbobi da na tasha ne na masu zaman kansu ne sai sun kula da guje-gujen da suke yi domin yana cikin abubuwan da ke kawo hadari sai sun kula da tayar ma da suke amfani da su domin taya ita ce komai a mota babu ita ba mota sannan sai an kula da wannan cusa jama'a da ake yi saboda kaga hadari ya ragu amma me yasa mace-mace yayi yawa saboda ana diban mutane fiye da kima a cikin motoci na kasuwa sannan haka masu zaman kansu su ma motar da aka ce su dauki mutum hudu a mota za ka ga mutum ya dauki iyalin shi idan iyalin shi sun kai bakwai da cikin motar nan za a shiga to duk mun lura da wannan shike kawo wannan mace-mace din saboda haka duk mun tattauna da su kuma mun nuna musu fa'idan idan aka bi ka'idodin tuki to kaman ka bi dokokin ƙasa ka ne duk lokacin da baka bi ka'idodin tukin nan ba ka saba doka kuma shike kawo mana cikas ga abun da muke da niyyar a samu in Allah ya kaddara za a same shi
anan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin sai sabon mako za a ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da ko komanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasashiyar jihar Neja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
haka ne baba yanzu kun bar mu kada jamhuriyar Niger inda Sula Barma ke tafa da sharhin jaridun Niger
zamu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa shirin sauraron wasu manyan jami'an hukumar samar da bayanan sirri ta kasar Niger da ake zargi da hada baki da wasu gaggan dilolin kasa da kasa wadanda dubun su ta cika a lokacin da suke kokarin shigo da tan goma na tabar wiwi ya fara fuskantar turja jaridar na cewa tuni aka garkame sauran mutanen a gidan yarin kutukale yayin da alamu ke nunin ana neman shashata makomar jami'an na DJDSA duk da cewa kotu na buƙatar su bayani a ci gaban binciken da ta kaddamar jaridar Le Republicain ta bayyana cewa ƴan sanda sun damke wasu mutane biyar waɗanda bincike ya gano su da laifin kai farmaki a cibiyar ANDP zaman lafiya a daren 4 wayewar 5 ga watan Afrilun da ya gabata lokacin da shugabannin jam'iyyar ke tantaunawa akan shirye-shiryen gudanar da babban taron ta na ƙasa bayanan farko-farko sun yi nuni da cewa maharan sun je ne da niyyar hallaka wasu kusoshin jam'iyyar kuma yanzu haka ƴan sanda na ci gaba da neman wani kusan jam'iyyar da ya ramta a takare tun a washe garin faruwar wannan al'amari in ji Le Republicain Sharidar L'Actualité ta mai da hankali akan ziyarar da Prime Minister Brigitte Fini ya gudanar a makon jiya a kasar China inda ya gana da shugabannin wani kamfanin kasar waɗanda suka nuna sha'awar samun kwangilar wasu manyan ayyukan da suka tsayawa hukumomin na Niger a rai wato tashar samar da makamashin hasken rana ta yankin Agadez da batun madatsar ruwan kan daji ba tare da wani boye-boye ba Prime Minister ya ce da su muddin suna son samun waɗannan kwangiloli to su yi wani abu talakawan Niger su gani a kas in ji L'Actualité mu rufe sharhin da jaridar La Mutation wacce ta zo da labarin wani sabon salon adashe da ake kira Qunet wanne ya shimfiɗa wani gagarumin tsarin kiran kasuwa ta hanyar internet ko kuma ta hanyar bin gida-gida domin tattara kuɗaɗe da sunan zubi jariyar ta ce ba da sanin hukuma ba Qunet ke gudanar da wannan aiki a Niger ballantana a yi maganar biyan haraji hasali ma haraka ce da ke tattare da hatsari domin sautari Qunet ke haɗawa ta juya da kuɗin bayan Allah a rasa inda wakilanta suka shiga Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOI. Sunana Alhaji Umaru Dangara, Chief Grade Operator Ministry Works, Kebbi State, Nigeria. Don Allah da Annabi ku yi da wannan sako ga jama'ar Nigeria, musulmi maza da mata, Kirista maza da mata. Na kwarai, mu yi addu'a zuwa ga wannan shugaba namu Muhammadu Buhari. Allah ya ba shi lahiya, shi ba shi jagoranci na adalci.
Assalamu alaikum BOI Hausa. Mai magana Sani mai na gidakin gari. Ina magana ne akan zabubbukan kananan hukumomi da an kai na kasa baki dai. To, iya motsa a ce APC APC. Dama APC ba sama dai take ba a kasa take ba. Don Buhari dai na APC. Don saura dukkan ƙarin PDP ne. To har zabubbuka yadda aka kokin su ba su sakewa haka nan. Inda dama PDP da sun ka hito sun ka dawo APC. To ba su saki kuma a binga an tiblasu. Na yaudaran mutane to haka in ba Buhari ya tsaya yayin tankada da rereya ba abin bai kyau.
Assalamu alaikum, sunana Arabul Jirus Karo mai jawda kafifa daga Samaila jihar Kano Najeriya. Ina so a bawa mai girma Baba Buhari dan uwan mu kuma yayan mu baban mu dan Allah Baba Buhari ai koma ai tukar baya a tsirin masoya ainihin irin na da wanda suke san mu a kai da Allah. Ba wannan zai zuwa ga zaman jama'a ba.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Damba, Habaju Bajoga, ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. To alhamdulillah ala kulli hal, muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari lale marhaban da dawowa daga birnin London a zuwan da ya yi wajen likitansa. Muna fata Allah ya ƙara masa lafiya da ƙwarin gwiwa wajen cinkarar aiki na cigaban ƙasa. A dai gefen kuma muna fata zai sauya salon yadda yake gudanar da al'amuran ƙasa ta yadda talaka na ƙasa zai ci moriyar demokuraɗiyya.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Majalisar dokokin yankin Catalonia ta zabi sabon shugaban yan aware wanda ya alƙawarin ganin ya ci gaba da fafutukar ganin yankin ya balle daga ƙasar Spain ko kuma Andalusia. Quintora ya sha da ƙyar da yawan ƙuri'u 66 idan aka kwatanta da ƙuri'u 65 na masu adawa da shi a majalisar dokokin yankin ta Catalonia wacce take fama da matukar rabuwar kawuna. Kuma da wani zabe da aka yi a watan Disamba wanda yan aware suka yi nasara da yar kankanuwar tazara. Sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayi ya nuna cewa mai mazauna yankin na Catalonia da yawansu ya kai miliyan 7.5 sun rabu gida biyu daidai kan ko yankin ya balle ko kuma akasin haka. Tsohon shugaban yankin Carles Puigdemont ne ya ci a zaɓi Tora wanda sabon shiga ne a harkar siyasa. Bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya nasara a jiya Litinin, Tora ya ce ɗaya daga cikin abin da za a sa a gaba shine ya ga cewa an maida Puigdemont kan mukaminsa na shugaban yankin na Catalonia. Falastiniyar da dama ne suka rasa rayukansu kana wasu sama da 2000 suka samu raunuka a rangamar da suka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar zirin Gaza. Yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi tabore kan buɗe sabon ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Yayin da jami'an Amurka da na Isra'ila suke ta shagulgulan buɗe sabon ofishin diplomasiyyar na Amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba, an yi ta fama da gumurzu. Dakarun Isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga 40,000 ne suka fito.
To man sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Lalo da ya karanta mana labaran duniya, da kuma wanda ya haɗa mana sautin Ladin Ibrahim Ayawa da CD wanda ya riƙa masa, da injiniyan mu na wannan lokacin Darasu ne, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.